والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da huwa cewar sa rayuwar mu ta yi kuma iso wannan rana ta litinin wannan littafi na taskiyatun nufus na Dr. Ahmad Farid na roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka yau 25 ga watan Zulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da yazo daidai da 1 ga watan Mayu shekara ta 2024 miladiya biyu ne Mayu nace ko Yuli watan Yuli watan bakwai ko to Allah ya ba mu dacewa muna cikin fasalin da malai yake magana akan ashukur mun so mu jin menene ake nufi da shukura godiya ga Allah mai take tana tsayawa a fatar baki ne kawai ko ku ta wuce wannan abubuwa guda uku matukar bawa bai tara su ba to sai godiya ga Allah ba na farko a zuciya sai ya yadda Allah ya masa ni'ima al-i'tirafu bi ni'mati batina sannan kuma na biyu wat-tahadduthu bihi zahira in zai buɗe baki ya ambaci cewa lalle Allah ya masa ni'ima kada ya zamanto kullun ya rika ga Allah bai masa ba kuma in Allah ya maka ni'ima babu laifi ka bayyana ni'imar da Allah ya maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sannan abu na uku mutum yayi amfani da wannan ni'imar wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala wal isti'anatu biha ala ta'atillah malai yace waɗannan abubuwa guda uku matukan ɗaya ya zanya sarai to bawa bai yi godiya ga Allah ba وقد قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان الله ما أبو تنبوايا لدوكك يا ما قواما إتقوديا الشكر يهدى شد إيماني سكزن تقوي وأخبر أنه لا غرض له لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به har ma Allah ta'ala ya bada labari cewa bai da bukatan azabtar da bayansa matukar bayin nan sun masa godiya sun yi imani da shi kenan abinda ke zangar kuwa tsakanin bawa da azabar Allah imani da nuna godiya ga Allah imani da godiya ga Allah akan ni'imomi domin hatta ibada da zake ma Allah ta fada karkashin me karkashin godiya in mun duba abubuwa guda uku da aka ce ba makawa sai an same su kafin godiya ta zan godiya gaba na uku an ya tattara ibada baki daya wal isti'anatu biha ala ta'atillah ayi amfani da ni'imar wajen biyayya ga Allah subhanahu wata'ala to Allah ta'ala ya goma imani da shukra a matsayin suke bawa kandagarki ga azabarsa Allah ta'ala ya ce ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما الله زي وجن عذاب تدكونكم إذن هل كن يقوديا جاء الله سبحانه وتعالى كم إيماني وسمع لما يسكت شيء نعكو تقديمي دتأخير ai shukra bata amfani sai in an san imani, imanin shi zai fara zuwa kafin shukra. Amma an ambaci shukra ne dan kada a imalanta, kada a raina ta wajen ahammiya, a san ita ma tana da muhimmanci kwarai da gaske. In amantum wa shakartum, sai Allah ta'ala ce in shakartum wa amantum, ma'ana idan har kuka yi godiya ga Allah kuma kuka doge akan imaninku, to Allah ba zai azabtar da ku ba. Kenan a wannan aya, wa akhbara subhanahu anna ahla ash-shukri humul mukhassisun. To kafin mu jena, kenan wannan aya ta nuna ashe abin da ke sabbaba Allah ta'ala ya azabtar da bayi shine kin yin imani ko kuma kin yin godiya ga ni'imar da Allah ya yi. In bayi suka ƙi yin imani sai Allah ya halakar da su, kamar yadda ya halakar da al'ummomin da na gabata da aka aika musu manzanni da annabawa suka ƙi imani da su. Sannan Allah ta'ala yana halakar da mutane kuma in sun yi butulci ga ni'imar da Allah ya ba su, kamar yadda Allah ya yi wa mutanen Saba, jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ubangiji ta'ala ya ba su manya-manyan gonakai da ƴaƴan itace da kuma ruwa dam da suke tara ruwa a ciki, kuma gashi suna cikin hamada. Ni'ima ta ko'ina, jannatani an yamini wa shimal, dama da hauni, gonakai ne da ƴaƴan itace suna cin duk abin da suke so. Kulu min rizqi rabbikum, ku ci arzikin Allah ne. Amma Allah sai ya ta'allaka wanzuwar wannan ni'imar da wani sharadi, washkuru lah, ku masa shukra, ku gode masa. Baldatun tayyibatun, gari ne mai daɗin zama, wa rabbun ghafur, kuma da Ubangiji mai yawan gafara. Amma maimakon su doge wajen wannan shukra ga Allah da imaninsu, fa a'radu, sai suka kau da kai, suka wara imani, kuma sannan suka ki godiya ga Allah. Me Allah ya musu? Fa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawati ukhulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil zalika jazainahum bima kafar wa hal nujazi illa al-kafur. To kaga wannan sharadi ne, godiya ga Allah da imani suke kara bayi daga azabar Allah. Amma in bawa ya zamba mai imani ba, to shikenan yanzu ya zama to vulnerable to azabar Allah. A cikin imani in mutum yake wa Allah godiya, ya butulci, Allah ba ya san butulu, to sai Allah ta'ala sai ya azabtar da bawa. Nau'in azabar tana da yawa, sai a wahalar da mutum da abin da aka bashi ne. Ilimi ne sai yake yin shukra ga Allah, yake sarrafa shi wajen bin Allah, sai Allah ya azabtar da shi da ilimin. Dukiya ce, sai Allah ya azabtar da shi da dukiya, ya kasa samun kwanciyar hankali, ya kasa mawarata. Duk wani abu da Allah ya bawa bawa sai kin godiya ga Allah akan wannan, to Allah na iya azabtar da shi da wannan. Allah ya ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum, bai Allah zai yi ne wajen azabtar da ku, ai Allah bai da bukata ya azabtar da ku. Amma sharadin in shakartum wa amantum, idan har kuka yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala, kuka wanzu wajen imani. Nan ya ce inna, a gyara wannan ya zama sukun ne, in shakartum. Wa akhbara subhanahu anna ahla ash-shukri humul makhsusuna bimannatihi alaihim min bayni ibadihi. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin cewa masu yin godiya gare shi, humul makhsusuna bimannatihi, su ne waɗanda Allah ɗin ya keɓe su, bimannatihi alaihim, da ni'imar da yake wanzarwa a kansu, min bayni ibadihi, a tsakanin bayinsa. Masu godiya su ne waɗanda ni'imar Allah take wanzuwa a kansu. Fa qala azza wa jalla, sai Allah ma'abucin buwaya da ɗaukaka ya ce, wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu aha'ula imanna Allahu alaihim min bainina. Kaga nan ma ku gyara, ya sa man bainina, min ne, kasra ne. Alaysa Allahu bi a'lama bishakirin. Wa kadhalika, Allah yace kaman haka nan, fatanna ba'dahum bi ba'din, muka jarabu sashen su da sashe, sashen mutane
aka jarabe su da sashe ka san sashen mutane na zamantowa jarabawa ga ƴan uwansu ko wa fatanna ba'dakum bi ba'din wa kadhalika fatanna ba'dakum bi ba'din kama haka nan muka jarabi sashen ku da sashe li yaqulu domin wadancan da aka fitinan su ce a ha'ula'il mannallahu alaihim min bainina yanzu wadannan su ne wanda Allah ya ni'imta su ya ba su ni'ima a tsakaninmu aka fifita su wai Allah ce alaysa Allah bi a'lam bi shakirin shin ba Allah ne ka yafi sanin masu godiya ba ai su ne yake ba su ni'imarsa kafirai ne suke faɗa dangane da musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa idan suka yi wa'azi ga mutane waɗanda suka yi imani sai ga jullun su talakawa ne to su kuma masu kuɗi da suka kangare da mulki sai su rika izgili ga waɗancan suna nuna su a ha'ula'i mannallahu alaihim min bainina yanzu waɗannan ne wai za a ce Allah ya ba su wata ni'ima sama da mu an fifita su a kan mu waɗannan talakawa ku gansu fa ba tufafi a jikinsu mai kyau ba su da ababen hawa mai kyau ba su da gidaje mai kyau ba jari suna wahala ka gansu fa a fifige yanzu irin waɗannan ne za a ce suna da fifiko a kanmu na wata daraja da ni'ima to su sai suka fassara ni'ima din a matsayin dukiya a matsayi na duniya alhali kuma daraja a wajen Allah subhanahu wataala ita ce mafi afdalun ni'am ni'imar da tafi komai to shine Allah ta'ala yake cewa alaysa Allahu bi a'lam bi shakirin shin ba Allah ne kan yafi sanin masu shukura da godiya ba ma'ana ai masu shukura da godiya su ne waɗanda Allah yake ba su ni'imar da kuka yi inkarin kuma su waɗannan da kuke ga cewa walakantattu ne su ne masu ni'ima ɗin a wajen Allah kenan wannan aya tana nuna mana ashe wanzuwan ni'ima tana kasancewa ne ga suwa ga ashakirun masu godiya ga Allah subhanahu wataala kaga wannan duk yana nuna mana falala na me falala na shukra wa qasama an-nasa ila shakurin wa kafurin kuma Allah madaukaki sai ya raba mutane kashe biyu akwai wanda yake mai godiya akwai kuma wanda yake ba mai godiya ba mai butulci fa abghadhu al-ashiya'a ilayhi al-kufra wa ahlihi abinda Allah subhanahu wataala ya fi ki shine kafirci da masu kafirci Allah baya san su Allah ya ki kafirci wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yarda ma bayin sa su kafirci ba wa ahabbu al-ashiya'i ilayhi ash-shukra wa ahlihi mafi kaunatuwar abubuwa kuma a wajen Allah subhanahu wataala shine ash-shukra da kuma ma'abutan shukra domin ba za ka taɓa samun shukra ga kowa ba sai ga mumini musulmi haka mujarradin musulmi ba lalle a samu shukra a wajensa 100% ba amma wanda aka samu shukra a wajensa to insha Allah ya kai haddul iman Allah madaukake qala ta'ala Allah madaukake ya ce inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah dai ya ida nasa yace lalle mu mun nusar da bawa zuwa ga tafarki imma shakiran ko da ya zamanto mai godiya ga Allah ya yi al-i'tirafu bin ni'ma sannan kuma ya bi Allah subhanahu wataala a bayyane shine shukra ko kuma ya butulce ma Allah ya kafirce yake yadda da girman ubangiji ko kuma in ya yadda da Allah sai ya butulce ma Allah ni'imar da ya masa ya raina to kaga masu bin wannan tafarki Allah baya so, Allah baya san masu rainuwa. Wa qala ta'ala, kuma Allah madaukaki yace, wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah ya fada harshe annabi Musa alayhi salam yana wazi a mutanansa yayin da Fir'auna ya fitine su. Annabi Musa alayhi salam yake fada wa mutanansa, wa id ta'azzana rabbukum, kuma ku tuna yayin da ubangijinku ya muku shela, la in shakartum, in kuka gode ma Allah bisa ni'imar da ya muku, hidaya da aiko muku kuma ya kubutar da ku daga azabar Fir'auna, kuka wanzu a kayan tafarkin da ya aiko annabi Musa da shi, Allah ya ce la azidannakum, zan yi ta kara muku ni'imomin. Ai ni'ima ne ya kubutar da kai daga azaba ko? Yanzu da boko haram suka addabe mu, yanzu da Allah ya kubutar da mu, ai ne'ima ce sai mu ma Allah butulci. Yanzu 'yan uwanmu da suke fama da musiba a Northwest, muna roƙon Allah ta'ala su ma ya kubutar da su. In kun kula, wallahi wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa, wani calculated makida ce ake kawai don a nakasa mu. Kaga economy din mu yana na gabas din nan, a bakin gabar tekun tafkin Chadi, economy ne multi-billion naira economy yake gudana a wajen, arziki ake sama ba na wasa ba, tsakanin dabbobin da ake daibowa, noman albasa da ake yi, noman barkono, noman dankali, uwa uba kuma ga kifi banda a dinga yi ana shiga da shi sassan kasa, ba karamin arziki ba ne mai yawan gaske. Kaga sai aka karya wannan, da mu Arewa ake fa, wallahi da mutanen Arewa ake, ai mu ne musulmi, sai aka karya wannan ekonomin. Yanzu kaga ko da dai Boko Haram ta yi sanyi, amma ba koma wannan harkokin ba, ana tsoron zuwa. Kuma abin takaici, yanzu sojojin sun markade su ma sun zama 'yan Boko Haram ne, su suka yi monopoly a kayan business din da ake a wajen, kuma kaga ba kamar yadda yake na baya ba. To daga nan kuma sai aka koma industry mu na masara, inda ake noman masara, ake filin din kasar da masara, Northwest nan ne inda ake masara, tsantsan wajen da ake masara. Shi kuma sai aka yi musu yan kidnapping, sai suka hana mutane sakat. Yanzu akwai wajajen da sama da shekara goma an kasa yin noman a wajen, akwai wanda zai zaka samu yanzu shekara goma ba sa noma, an hana noman fau-fau, a rasa kuma inda za a san masara, an sabbaba mutane yunwa talauci. To makida ce da niyya suka yi, wallahi yanzu mutane baka zaka tara mutum ɗari, wallahi tallahi a mutum ɗarin nan inda zaka tara zaka iya samun mutum 60 wala Allah sama da haka, kullum in sun fito a gida tunanin su yaya za su san abinci su kai gida. A cikin 60 din, a cikin 100 nan zaka san 60, watakila ka san sama da haka, kullum in sun waye gari sun fito tunanin su ina za su samu abinci su kai gida. To kaga an sababa mutane yunwa, kuma babu wajen production, an kare economy din. To shi yasa yanzu duk abin da aka karba za ka yi. Wai wanda ya fada cikin ruwa, ruwa yake son jansa, aka ce ko hancin takobi ka mika masa kamawa zai. To yanzu kaga munafikan Allah sun kawo corona bata kashe mu ba, yanzu kuma sun kawo ta shegiyar masara. Shi kuma wannan shugaban kasan namu Allah ya shirye shi, Allah ya sa ya fadaka, Allah ya nusar da shi zuwa ga abin da zai zamanto mana maslaha a kasa. An ce shi kuma nan da nan sun karba wani hybrid rice wanda chemical ce, tunda mu muna cin organic food, to yanzu ba a kawo mana inorganic wanda aka je aka yi shi a chemical ne abin nan. So kaga sai mu zama vulnerable, gaba in an kawo mana corona za ta kashe mu, ai an kawo mana an ce za a ɗibi gawawwaki akan titi, ba haka Bill Gates ya faɗa ba? Ai mun gan shi ya ce za a ɗibi gawawwaki akan titi, kuma sai Allah ya maida musu su ne aka diba a can to sai suka bincike me hataka bata mana illa ba su da suke ga za a kashe mu mu ne da ba mu da health care system mai kyau a ashe mu abincin da muke ci asalin natural abinci muke ci wanda babu karambani to kaga ba a sabbaba mana ya kare ya zan babu shi kuma sai a kawo mana wani wanda shi idan mun ci shikenan zamu zanfal na rabul muma kuma inda taka masara zaka sami buhu 10 to wancan idan kai zaka iya samun buhu 50 ko 100 ma amma fa masifa ce kuma kwaro ita baya cinta saboda ina kwaro zai ci chemical ba sai mutu ba to amma kai ita ka shuka chemical ya huto ka ci kaga da hankali sai zaka zama face out ya kare babu shi wallahi musta'an Allah kame da sharrin su ya koma kansu kuma dole mu fadakar da mutane su san wannan kar wani ya yadda da wannan masaran wallahi kada talauci kada masifa kada komai ya saka karba in kai ka cuci kanka kuma ka cutar da al'umman baya ka hakura da kasashe da yawa duniya an kai mu sunki kasar India an kai mu sun fafari munafikai tun a zamanin da an kai mu wasu kasashen daban duk sunki yanzu an jiyo kan Afirka da yake mu ne talakawa mu ne muke ciyar da su kuma mu ne suka fitsa na ba sa san mu su gan mu kuma sai sun gan mu insha Allah Allah ya kare mu mazan masu shukura ga Ubangiji wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijin ku kutuna yayin da yayin shela cewa idan kuka yi ta godiya ga Allah ga ni'imar da ya muku ya ku fitar da su daga fir'auna ya ba su amanna was salwa alhali suna cikin taihi ya ba su ruwa marmaro suna sha to in kuka nuna godiya ga Allah kuka al-i'tiraf bin ni'ma والتحدث بالنعمة ظاهرا والاستعانة بها على طاعة الله تو الله يجعل أزيدنكم زني تكارا مكون إيمان ولا إن كفرتم إنكو كوكا بطل شيء مع الله كوكا جوية بايا كوكا شيء الله بيمكو با إن عذابي لشديد أزابتا وتنا يسأناني إن بكو قودي الله وتوكو أم باكو مينمم ويج 100,000 دن دكو كي نيما بزي قوصد دكو با amma in kuka gode ma Allah subhanahu wataala kuka yi shukra to sai Allah ya sanya albarka a dan wanda yake hannun naku sai wadace ku ba tarin dukiya ne ni'ima ba albarka da za a samu daga Allah shine ni'ima nawa zaka ga mai dukiya baya iya bacci shi ku gogan naka in ne cika cikin sa musamman a ce ya san da na dumame gobe a har mun shari zai hankalin sa kwance a yau ai ta lafiya lau kowa ya ci abinci ya ci abin na har da nan tumami a ƙwarya kaga ba matsala hankalin sa kwance shi kuma mai dukiya sai kasa bacci yana fargaba daga ya dan ji motsin bera ko da ke ba bera a gidan manya ko daga ya dan ji durin mota ta irin tut nan irin backfire din nan da idan injin bai da kyau ko daga nesa ne in iska ta kama sai fargaba ya tashi sai a so mu duba CCTV camera ana lalle ka ta wace kusurwa ne ko in yaji karan gidan sa yayi haushi watakila aljani ma karan ya gani amma sai ga nan da nan ya tashi hankalin sa ya tashi yana lekawa yana dudduba CCTV camera kai wasu ne razo su kashe shi to dan Allah wannan ni'ima ne ko tsakiyar dare an bugo ma kaji mun ce yana fada yana cewa ƙarya kake munafikin banza ƙarya kake yi masu trailoli kenan kaji ana ƙarya kake munafiki ban yadda ba fasa mun taya kai ana fada tsakiyar dare ba wallahi ustad kada mu rode yan uwa kada mu tsammata tarin dukiya shine ni'ima Allah ya mana abu da yawa wallahi mutuna wannan mu gode wa Allah kar kullum mu dinga hangen masu dukiya, mu dinga duba mu abin da Allah ya mana a matsayin mu na ƴan adam. To sai mu gode wa Allah, idan mu gode mu sai ya ƙara mana ni'ima. Shin me kake bukata ne? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da ya inganta, kad aflaha man amana wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Duk wanda ya zam mai imani, annabi ya ce ya rabauta, wanda kuma aka bashi arziki iya abin da yake bukata shine al-kafaf, kafafan aka arzuta shi da bukatarsa, abinci ne kuma ya ci abincin, tufaci kuma ya samu ya dinka, iya abin da yake bukata kenan, yana son abin hawa Allah ya bashi mashin ya saya. Warzika kafafa, bukatarsa gida ne Allah ya bashi, ko da bai mai kyau ba, amma dai iyalan sun su turtu yanzu ba ruwansa da haya, ba mai zuwa kansa ya tsaya ya ce ai wata yayi ko shekara ta yi ya biya, ba fitinan landlord, hankalinsa ya kwanta ya samu nasa komin karancinsa. Sai aka ce wa qanna'ahu Allah bima ataw, kuma Allah ya sa masa wadatuwa da dan abin da aka bashi. To wannan ya rabotan ji annabi, wannan shine arziki, ka wadatu da abin da Allah ya baka, kuma ka samu dan abin da kake da bukata din Allah ya ma, ba arzikin da yake wannan. To duk wanda ya samu wannan ya gode ma Allah subhanahu wataala, ko kasa da haka ka samu ka gode wa Allah. Allah ya ba mu wanda kake hangen abin, Allah ya baka abin da bai ba su ba ta wajaje da yawa. Wataƙila matarka mai maka biyayya ne, kullun tausayinka take yi, ka dawo ba a ce wanda ce to mai gida ba komai, zan san dabarar da za a yi, shi ko wancan kullun baya cin abinci ma a gida, tunanin yake matar za ta poison dinsa saboda yana da kudi ana so ya mutu, sai dai ya ci a hotel. To kai yanzu ka fi shi ko baka fi shi ba? To akwai da yawa abin da Allah ya mana. Allah ya ce wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum, ku tuna yayin da ubangijinku ya yi shela, in kuka gode masa la azidannakum, sai ne ta ƙara muku, wala in kafartum, in kuka butulce ma Allah ba ku gode masa ba, inna azabi la shadid, azabata tana tsanani, nau'i nau'i ne. Kaga abin da ake fama da shi a ƙasar nan kenan, ba a gode wa Allah, ba a gode wa Allah. To shi saka sai ka daga wannan sai a fada wancan, daga wannan sai a fada wancan, ko ba haka bane? Lokacin Obasanjo Duda Arne ne an ƙara albashi, mutane suka samu aka dansa su masu da yawa, mutane a lokacin suka yi mota, ko ba haka bane? Aka yi mashin, ko suka sai fegi a hankali aka samu aka gina, amma kuma tsi ne matsaki ana zagin sa, ba gamsu da shi ba. A haka abin sai ta tafiya. A lokacin da Buhari ya zo shi ya yi iya bakin kokarinsa shi ma, amma mutane kullum tsine masa suke da shi da iyayensa, ana tsine masa albarka. Kuma ƴaƴanku fa a primary har abinci ya dinka yi musu, a primary ana kai wa ƴaƴa abinci suna ci, har headmaster ma ya samu ya dan taba, duk da dai ba a sa shi a list ba amma ya ci, ko ba haka ba? Har wannan fa an yi, aka dinga raba muku kuɗi kyauta don ku yi jari, kuka yi tabbatarwa, kuna sayan waya, matasa su sayi waya, babba kuma ya ƙara aure, na haka ake ta yi, har wannan fiye wa mutane, amma tsi ne masa aka dinga yi. To yanzu kuma an kawo mana Tinubu, shi ma yin aka ci gaba da tsi ne masa sai abin ya zama wos. A gode wa Allah a matsayin da ake ciki, a yi ta'addu'a, kar a tsine wa shugabanni, a yi addu'a Ubangiji Allah ya shirye su, Allah ya ɗora su akan tafarki mai kyau, kuma a gode ma Ubangiji a matsayin da ake ciki. Ba laifi bane in sun zalunce ka, ka koka ma Allah ka ce ya Allah shugabannin nan suna zaluntar mu, Allah ka mana maganin al'amarin, Allah ka kawo mana ɗauki, ba laifi bane. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim, Allah baya son mummunan magana, ka zargi wani Allah baya son wannan, illa man zulima, sai dai wanda aka zalunta, ba laifi idan ya koka ya ce an zalunce shi. To amma tsinuwa me ya kawo ta? Me ya kawo butulce ma Allah? Ka ci ka sha kuma ka sake cewa kai ba ma ba, a to me kake bukata ne? to dai ga abin da Allah ya faɗa la in shakartum la azidannakum in kun gode mu Allah to sai ta ƙara muku ni'ima wala in kafartum in kuka butulce inna azabi la shadid ni'imar tana nan amma sai ta zama maslubul baraka a ce dauke mata albarka ga tana amma bata biya bukata ba in an ga maka albashin mutane a shekara 30 da suka wuce sai kai mamaki ko sai kai dariya ma albashin kuma da haka ake rayuwa a lokacin saboda kudi yana da daraja yanzu kuma an yi ninkin ba ninki na albashin kuma bai kai wancan ba bai kai shi daraja ba albarkar sa bata kai ta wancan ba to haka a buƙaci albarka a wajen a cikin al'amari kada a buƙaci kar a damu da yawansa to albarka tana wanzuwa ne in an yi shukura ga Ubangiji fa'allaka subhanahu almazida bishukr Ubangiji ta'ala sai ya ta'allaka karuwar ni'ima yana kasancewa ne da shukura walmazida minhu la nihayata lahu kari na ni'ima daga wajen Allah kuma ba shi da iyaka fa kama la nihayata lishukri kamar yadda godiya ga Allah ita ma ba ta da iyaka ci gaba da godiya ni'imar Allah ma tana nan da dai da godiyarka sama da haka ma wa qad waqafa Allah subhanahu kathiran min aljaza'i ala almashi'a kuma musani fa Allah subhanahu wata'ala da yawa daga cikin sakamako Allah ya tsaida shi ne akan mashi'arsa sakamako da yawa a dalilin wani aiki sai Allah ta'ala sai ya ce in ya so sai zai bada wannan sakamakon a dalilin aikin ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a cikin suratul tauba da sannan Allah ta'ala zai wadatar da ku daga falalarsa in sha'a in ya so in ya ga dama wa qala fil maghfira dangane da gafara kuma Allah ya ce wa yaghfiru liman yasha Allah yana gafarta ma wanda ya ga dama wa qala fi tauba dangane da tuba yace wa yatubu Allahu ala man yasha kamar yadda yazo shi ma a cikin suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai karɓi tuba ga wanda ya so zai yi tuba ga wanda ya ga dama kaga duka waɗannan sakamakon Allah madaukaki sai ya ta'allaka su da mashi'a sai ya ga dama ko ashe akwai wanda kuma ba zai ga damar musu ba wa atlaqa jazaa'a ash-shukri itlaqan haythu dhakarahu ka qawlihi tabaaraka wa ta'ala yanzu da yace fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi da sannan Allah zai wadata ku daga falalarsa ko wani Allah ya wadata sai ya ga dama shi yasa ce insha wa yaghfiru liman yasha wa yaghfiru liman yasha kuma Allah yana gafarta wanda ya so akwai wanda Allah baya gafarta masa haka ne wa yatubu Allahu ala man yasha Allah yana yin tuba ga wanda ya so akwai wanda Allah baya amsar tubar tasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga nan da masa akwai wanda Allah subhanahu wata'ala bai wadatar da su ba ko ma'ana akwai wanda Allah ta'ala bai ba su arzikin ba sannan gafara da tuba ma Allah ya ta'allaka ta ga ganin damarsa akwai wanda Allah subhanahu wata'ala yake gafarta musu yanzu munafikai Allah madaukaki cewa ce in tastaghfir lahum yake ga annabi in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allah lahum da zaka nema musu gafara sau 70 Allah ba zai gafarta musu kaga fir'auna lokacin da yazo mutuwa ya tuba yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin ya imani da fatar baki Allah ce al ana sai yanzu tukun lokaci ya kuri wa kada sai ta qablu wa kunta minal mufsidin ashe wannan Allah ya ta'allaka shi da mashi'arsa amma dangane da godiya fa Allah ce mamana yace wa atlaqa jazaa'a ash-shukr itlaqan haythu dhakarahu ka qawlihi tabaaraka wa ta'ala wa sanajzi ash-shakir amma dangane da shukra kuma sakamakon godiya ga Allah sai Allah madaukaki ya ambace shi sakaka haythu dhakarahu ka qawlihi tabaaraka wa ta'ala kamar fadin Allah madaukaki da yace wa sanajizish shakirin cikin suratu Ali Imran wa sanajizish shakirin lallai zamu yi sakamako zamu sakanyawa masu yin godiya kaga nan kan bece insha aba bai ce wa sayajizallahu shakirin insha aba kawai yace wa sanajizish shakirin masu godiya lallai zamu musu sakamako kaga nan sai aka bada guarantee in dai shukura ne godiya ga Allah a yadda shari'a ta bukata ba wayayi to zai san sakamakon sa a wajen Allah Allah ka amsa mana walamma arifa aduwullahi iblis abilisu qadra maqami shukr ayayin da makiyin Allah subhanahu wataala iblis ya san kima na matsayin godiya ga Allah duk mai godiya ga Allah ya kimar da yake samu a wajen Allah da iblis ya san wannan wa annahu min ajallil muqamati wa a'laha kuma matsayi na mai godiya ga Allah yana daga cikin mafifitan matsayi kuma mafi daukaka ja'ala gayatahu sai ya sanya shi matukar manufassa an yas'a fi qat'in nasi anhu akan yayi aiki wajen katsewa mutane kasu godiya saboda ya san godiya ga Allah tana kaiwa mutum kololuwar matsayi to sai zamanto shi target din sa ya hana mutane yi ma Allah godiya fa qala shine ya fada cikin suratul a'raf yace thumma la'atiyannahum min bayni aydihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يعين ده سيئة فسارة أقبان أبنجي يكينون أن نبي آدم يعين ده أكت إيني مسا دنجر من كان ده يي نكين بن أمرني يكينون كي يي أن نبي آدم sai yace ma Allah subhanahu wataala ƴaƴan annabi Adam sai ya halakar da su la aq'udanna lahum siratakal mustaqim hanyar kamikakkiyan nan zan toshe musu ita ba za su ba in sun zo zan samu diversion nan a sa ma faira wani gu a sa ma shi'a wani gu gashi nan dai kala kala diversions kala kala iblis yace sai yayi wannan ثم لآتينهم من بين أيديهم سنن زنزو مستقى بغريسو ومن خلفهم زنزو تبايا وعن أيمانهم زنزو تدامنسو وعن شمائلهم زنزو مستهبو وسمى لما يسكى جهات جي بيچه زيزو تسمى بسبو دباوان دي إسي شاما كانچه سكانن باوا دي أوبنجي جنسا bai ce zai zo ta kasa ba saboda yana da girman kai shi ba zai ce yana kasan mutum ba wasu suka ce a'a ai wannan ba jihohi ake nufi ba ya ambaci cewa zai zo da uslubi ne kala kala ma'ana in ya kullo ta nan ai ko da Hausa ma kan faɗa ko a ce ya kullo masa ta can bai samu nasara ba ya kullo masa ta can ai ba kullo masa yayi ba ma'ana yayi da barbaru kala kala kenan ma'ana shi shedan iblis zai yi da barbaru ne kala kala ya kullowa mutum ta kudi ya kullowa mutum ta mata ya kullowa mutum ta girman kai ya kullowa mutum abubuwa dai kala kala akan shi sai halakar da jama'a Allah ka mana tsari da shi yace wala tajidu aktharuhum shakirin yace ba za ka samu mafiya yawan su masu shukura masu gode maka ba ya Allah butul za su zama domin ya san cewa wanda ya gode ma Allah to yakan samu kololuwar matsayi godiya ce take kaiwa bawa kaga ya rasa sashen jikinsa sai ya godiya ga Allah godiya ce take kaiwa mutum ya rasa dansa sai ya godiya ga Allah har Ubangiji ta'ala yake faɗa cikin hadithul qudsi kamar yadda manzon Allah ya hakaita wanda ɗansa ya rasu kuma ya istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. اللهم اجرني في مصيبتي هذا واخلف لي خيرا منها كما يجي الحمد لله الله زي gina masa gida aljanna dalilin haka kuma sawa gidan baitul hamd gidan godiya kaga gaya shukura kenan bawa ya kai wani irin sani ne ga ubangijin sa a wannan matsayi cewa ba wanda Allah yake jaraban sa sai wanda yake so kuma ya kai matsayi na sani da gamsuwa cewa girman jaraba girman soyayyar Allah kuma girman lada karamar jaraba karamar lada babbar jaraba babban lada kuma alama ne na girman soyayyar da ba Allah yake wa bawa shine yake kewa mutum a jarabe sai godiya ga Allah dukiyar sa ya rasa sai ya ce Allah na gode maka alhamdulillah to akwai abin da zai wa bawa zai bawa bawa matsayi a wajen Allah sama da godiya to shi yasa Iblis da yake shi dan bukuli ne ya san cewa wannan matsayi abinda zai kai bawa zuwa ga kololo matsayi shukura to shi yasa kai yace zan zo musu ta fuska daban-daban yadda za su zamanto ba masu godiya ba to ko dan ka bude wa shedan ka ko kubuta daga gare shi ai sai ka zama mai godiya ga Allah ka rika siffantuwa cikin masu godiya ووصف سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده كما شي الله مدوكاكي سيسفن تماسو غوديا غريشي تشيوا ان كدان ني فسو ا cikin bayin sa Allah ka samu cikin kadan din nan faqala ta'ala Allah madaukaki yace wa qalilun min ibadiy ash-shakur kadan ne kwarai a cikin bayin na masu godiya wa qalilun min ibadiy ash-shakur kadan ne kwarai daga cikin bayina suke masu godiya inji Allah Allah ka samu cikin kadan din nan wa thabata fi sahihain anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qama hatta tafaqarat qadamahu faqila lahu ya tabbata cikin sahihain حديث ام المؤمنين عائشه الله يكرمها تيرتا daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi yakan tsayi waddare har sai kafafunsa sun kumbura ka san yawan tsayiwa sai ga kafa ta tara jini sai ga kafa ta kumbura faqila lahu sai aka cewa annabi ita aisha ta fada wa annabi a wata riwaya atafalu hadha yanzu manzon Allah zaka rika yin irin wannan tsayiwa haka wa kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar alhali Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na laifukanka in kayi ma wa ma ta'akhkhar da wanda zai zo gaba in a kaddara ma zaka yi annabi ma'asumi ne Allah ya tsare shi daga laifi amma Allah madaukaki ya bashi wannan guarantee ne domin a nuna matsayin da annabi yake da shi da kuma gatar da yake da ita a wajen Allah inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara sai ce wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah ya gafarta maka abinda kai na laifi a baya in ma kai da wanda zaka yi a gaba in ma har zaka yi kuma Allah ya ce ya cika ni'imarsa a gare ka domin ya cika ni'imarsa a gare ka shine a sanya manzon Allah a maqama mahmud a bashi alwasila a'lal manazil fil jinan mafi kololuwan matsayi a aljanna da Allah ya tanade ta gabawa guda daya annabi ya ce wa arju an akuna ana huwa ina fatan zamani ne ba wannan kuma shine insha Allah ai ni'ima Allah ya masa yanzu a gafarta maka laifukanka ai ni'ima yanzu ko bashi ake banka kar sa yadda zaka yi an biya albashin ka lissafa lissafin bai fita ba ka daina bin wannan layin ma a kasuwa kana ganin wayarsa sai gaban kai fadi daga baya sai hadda kai ce bawon Allah me kake abin nan jin nauyi haka in wannan ne na yafe maka har abada kuma ka dinga zuwa kana karban kaya ya zaka ji wata ajiyar zuciya ko sai ka ji lafiya lau to balle a ce an yafe maka laifin da kai ma Allah kuma a ce za a cika maka ni'ima shine shiga aljanna ba ni'imar da take wannan to kaga ni'ima ake wa manzon Allah shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da aka masa wannan ni'ima to sai ya ƙara bautar Allah kaga fassara na ash-shukr guda uku nan ta zo ko dole sai ta tara waɗannan al-i'tiraf bin ni'mati batina a zuciyarka kasancewa Allah ya maka ka gamsu a zuciya cewa lallif Allah ya ma wattahaddathu biha zahira in zaka bude baki kar ka kushe ma ubangijinka kar ka nuna cewa kai cikin wahala kullun kake karasa yadda zaka yi waje kun shiga uku a ai zaman to godiya kake ma Allah Allah ya maka duk matsayin da ka samu kanka Allah ya maka hak kake fada sannan na uku kuma wal isti'anatu bihi ala ibadatillahi ka nemi taimakon Allah da wannan ni'imar da ya maka wajen ƙara bauta masa kaga manzon Allah yayi practical sai yake tsayuwa har kafarsa ta kumbura ya nuna shukura kenan ba ya kawai kai gatsa kace alhamdulillah kuma a saba wa Allah ba ko a samu dukiya kuma a ki fitar da zakka a ki fitar da abinda Allah ya ce a fitar a ki fitar da abin nan haƙƙin dangi haƙƙin makusata a ki taimakawa na kasassu a ki taimakawa gajiyayyu ai amfani da shi wajen bankama kaga wannan ba yi dan ka ce alhamdulillah so dubu ba kai godiya ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace sai nuna mana me yake nufi da shukura ƙara bin Allah subhanahu wataala da aka gaya masa haka qala sai annabi ya ce afala akunu abdan shakura a wata ruwaya ma sai da ya kira ce ya Aisha afala akunu abdan shakura to Aisha bana zan bawa mai gode ma Allah ba ma'ana ai hakan shine godiya ga Allah Allah ya maka ni'ima gode masa ɗaya daga cikin alamun gode ma Allah shine ƙara bautar Allah din sallallahu alaihi wasallam wa thabata fil musnad wa tirmidhi ya tabbata a cikin musnad na imam Ahmad rahimahullah wa tirmidhi da imam at-tirmidhi abu isa Allah ya masa rahama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li mu'adh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu'adh dan jabal ku ji abinda annabi ya ga mu'adh yace wallahi inni la uhibbuk yace sai da annabi ya dafa kafadar sama sai ya ce wallahi mu'adh ina kaunarka kai dadi ga mu'adh ibn jabal manzon Allah sai ma yayi rantsuwa baya bukatar rantsuwa amma domin ya karfafa abin ya biye masa da harfi na ta'kidi inni ya sake kawo lamu qasmin la uhibbuk kai ta'kidin wannan soyayya ya karfafa annabi ya ce ina kaunarka ai ka san Allah yana son ka duk wanda annabi ya so shi Allah na son sa Allah ka sa manzon Allah ya kaunace mu Allah ka sanya mu cikin soyayyarka ya Allah to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa wasiya ta masoyi zuwa ga masoyi yace fala tansa an taqula dubura kulli salati kar ka yadda ka manta karshen kowace sallah ta farilla ake nufi salatin maktuba karshen kowace sallah kar ka yadda ka manta ka rika fadan Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik wasiyar masoyi ga masoyi kar ka manta karshen kowace sallah ta farilla ka rika fadan wannan Allahumma ya Allah a'inni Allah ka taimaka mini ala zikrika wajen tuna ka da ambatonka wa shukrika shahidin kenan da kuma maka godiya wa husni ibadatika da kyautata bautarka ya Allah ashe sai ka nemi taimakon Allah in baka nemi taimakon Allah ba sai ka baude kullun ci gaba da roƙon ubangiji Allah ya tabbatar da zuciyarka akan addini annabi yana wannan addu'a Allahumma sabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata akan bin addininka dan sakon addinin ne fai fada to mu kuma yan bi ai mu muka fi cancanta mu dage da irin wannan addu'o'i to kar ku manta kun ji wasiyar da annabi ya wa masoyinsa muna fata mu ma muna cikin masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya mana wannan wasiya mu rike ta karshen kowace sallah ta farilla cikin azkar wadanda zaka yi azkar tauqifi karka yin wannan Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allah ka taimake ni wajen ambatonka da tunaka da yi maka godiya da kuma kyautata bautarka ya Allah wa shukru qaidun ni'am wa sababul mazid musani shi shukra shine yake yin qaidi ma'ana shine wanda yake yin turke ni'imomi shi yake daurewa ni'imomi wa sababul mazid shine sababi na samun ƙari na ni'ima godiya ga Allah shi yake turke yake daurewa ni'ima ba ta tafiya kullun tana nan kuma ta dinga karuwa godiya ga Allah ne yake bada wannan kama kala Umar ibn Abdul Aziz kama yadda Umar ibn Abdul Aziz Allah ya masa rahama yake fada wasu malamai suna masa inkiya da sultanul ulama wai sarkin malamai me yasa kai sarkin malamai saboda sarki ne na duniya a cikin tabi'a yake kuma babban malami kuma mai zuhudu ai mun sha yin mulahaza dangane da rayuwarsa ko to Umar ibn Abdul Aziz yake cewa dangane da wasiya da yake wa mutane akan godiya yace qidu ni'amallahi bi shukrillahi ku yi qaidi ma'ana ku daure ni'imar Allah da yin godiya ga Allah ni'imar Allah ana daure ta ne ta zauna tare da mutum da yin godiya ga Allah wa zakara ibn abi dunya an ali ibn abi talib radiyallahu anhu annahu qala li rajulin min hamdan ibn abi dunya ya ambata daga ali ibn abi talib Allah ya kara masa ita ali ibn abi talib yake gaya ma wani mutum daga hamdan yana cewa innan ni'mata mawsulatun bishukr kasani ita ni'ima abas sadarwa ce tana saduwa da godiyar Allah abas sadarwa ce da godiyar Allah wa shukru yata'allaqu bil mazid kuma godiya din nan yana rataya da samun ƙari a wajen Allah ku je da jira magana innan ni'mata mawsulatun bishukr ita ni'ima abas sadarwa ce ga shukra ma'ana in ni'ima ta zo sadar da ita da shukra shi kuma shukra idan kayi wa shukru yata'allaqu bil mazid shukran nan yana damfara shi kuma da samun ƙari wato in ni'ima ta zo sadar da ita da shukra domin shukran nan tana sabbaba samun ƙari a wajen Allah yace wa huma makarunani fi qarnin waɗannan abubuwa guda biyu kuma an ni'matu wa shukr an gwama su ne a magwami guda ɗaya ƙaran ba yana nufin ƙahuwa nan ba daga muƙarana haɗa abu falan yanqati'u al-mazidu min Allahi hatta yanqati'a ash-shukru min al-'abdi Ali ibn Abi Talib yace ku sani kullum kari samun karin ni'ima daga wajen Allah baya taba katsewa hatta yanqati ash-shukru min al-abdi har sai lokacin da shukura da bawa yake ma ubangijin sa ta katse Allah baya daina karawa bawa ni'ima a lokacin da ya masa ni'ima yake godiya har sai lokacin da bawan ya daina yi ma Allah godiya a inna Allah la yamallu hatta tamallu ko Allah baya kosawa sai lokacin da baya daina badawa sai lokacin da ko kosawa ka daina to sai Allah ya daina badawa domin abin da yake sabbaba muku samun karin yanzu kun daina in babu sababi ba za samu sababi ba wa qala al-hasan hasan al-basri yake cewa aktharu min zikri hadhihi an-ni'am ku yawaita tuna irin wannan ni'imomin da Allah ke yi fa inna dhikraha shukrun domin tuna ni'imar Allah ma shukra ne kullun ka danga tuna ni'imar Allah amma in baka tuna wa fa ai butulci ne ko ba haka ba in baka tuna ni'imar Allah butulci kai ma Allah kullun kana nema baka tuna abin da aka ma kullun sai nema baka tuna abin da aka ma to ai kai kai butulci amma tuna abin da aka maka abubuwan da aka maka ga sun la tu'addu wa la tuhsa wa in tu'addu ni'matallahi la tuhsuha ga iska mai dadi ka sha ba za ka san ni'imar Allah ba sai ka je asibiti an samu oxygen kaga kudin da za a biya oxygen ai kuma labari da ka bari zai katse karatun fa inna dhikraha shukru domin tuna ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala shukra ne amara Allah nabiyahu an yuhaddatha bi ni'mati rabbih Allah madaukaki ya umarci annabin sa akan ya bada labarin na ni'imar ubangijin sa fa kale yace wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith amma dangane da ni'imar ubangijin ka bada labarin in Allah ya maka ni'ima fadi ce Allah ya maka ni'ima karka faɗe ta kuma inda za a ma hasada karka faɗe ta inda faɗan nata zai iya sanyawa a cutar da kai mun gane ko ka yi samuwa ka zai ce kai ai alhamdulillah wallahi kuɗi aka kawo mun kaza da kaza da kaza to sai ka kai in bacin barayi ko idan ya je kunnan wasu to sai ka gaya an fi so abin ni'ima ka gaya wa masoyanka karka gaya wa makiyanka sai ka gaya wa masoya abin da ya same ka na ni'ima amma dai abin da ake nufi a nan ana so ka furta ni'imar da Allah ya maka kar mutum ya yi butulci wallahu yura wallahu ta'ala yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdihi kuma Allah madaukaki yana kaunan ya ga gurbin ni'imar da ya yi ma bawansa a cikin bawa kada Allah ya maka ni'ima ya ganka a bushe Allah ya ma kudi kuma kullun lami a gidanka baka gode wa Allah ba dalilin me la yunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah in kana da yalwace yar ayalwace in baka da shi kuma dan abin da Allah ya baka sai a hakura a ci in ba a samu ba ma a hakura gode wa Allah ya ba mutane lafiya ai kuma ya ba su uwa uba musulunci ajallun ni'am to amma in Allah ya maka ni'ima ina so ya ga alamar ni'imar a tattare da kai amma kada kai israfi abinda Allah bai so wajen bayyana ni'ima shine israfi barna ko ko mutum yayi amfani da ita wajen bankama Allah ba ya san duk waɗannan dabi'un ayi amfani da ita a more da ita gurgudun abinda Allah ya sa kuma ayi a sarrafa ta yadda Allah ya ce a sarrafa wanda sarrafa wannan ya hada da bawa abin nan zawil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil duk suna daga ciki wanda wajibi a basu daga cikin haƙƙi kar kullun kana barara ka kaji kanshi ka san shi babu mai naman kaza kanshin sa baya kuya ba a kurmusu in dai ana dafawa duk yadda kuka rufe kwana sai kanshin ya fita makwabta su ji kanshi ko baka san musu ba ai ka zalunce su wallahi ka zalunce su in sun ji kanshi mi dan mi kamun su ma su ci لا تحقرن جارة لجارها لجارتها ولو في سنة شاتي kada makwabciya ta yi kyashi ma makwabciyarta walau firsana shatin ko da kofato ne firsa an cire kofato ai ka san akwai gindin kasan ko ai ba komai a jiki amma dai za a samu za gurgura to ko da wannan ne annabi ya ce kada ta kiya ta aika musu in an dafa kacin goda fukafukai ne ya hada a mika za su ciro ma su dan gurgura in kuma da yawa aka dan sa musu da cinya an kyautata an kyautata wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka akuya a gidansa yace a gyara akuya ya fita lokacin da ya dawo sai ya samu ummul mu'minin Aisha karfata ce kawai ta rage kafar gaba ba ma ta baya cinya ba karfata shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ya labarin akuyan nan sai ummul mu'minin ita ma sarkin kyauta duk ta kyautar sai ya ce ya rasulullahi ma baqiya illa katifuha ba abin da ya rage mana sai wannan karfatar sauran kan din na raba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce baqiya kulluha illa katifuha ai du gaba ɗayan shine yanzu ya saura mana wannan dan shine bai saura mana ba kaga annabi ya karfafe ta ma'ana wancan da muka ba shine namu wannan kuma ci kawai zamu yi bujikin mu dan haka abin da ka bayi shine naka abin da ka rike kuma kawai ka amfana da shi ba hana ka amfana ba ka amfana amma kada ka manta da waɗanda suke mu bukata duka wannan yana daga cikin godiya ga Allah ubangiji Allah ka kimsa mana godiya a gare ka Allah ka ƙara mana cikin ni'imominka Allah ka sa ni'ima da za mu samu a lahira ita ce mafi daukaka subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم